أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أميك أبو دياغا الله مقوكا كنسركي واندي ساكي هات آمون شتم وانا مسلا شيمي البركة عوانا نيني na 23 ga watan Ramadan na hijira 1438. Muna miƙa salati da sallama ga manzonmu annabin tsira sallallahu alaihi wa sallam, tare da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi safarkin sa da kyautatawa har zuwa ranar kiyama. Bayan haka, bayan kuma gaisuwa irin da addinin Musulunci, da izinin Allah za mu ci gaba da wannan karatu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda muka saba yi a cikin wannan wata mai alfarma wa Ramadan. Za mu tashi daga inda muka kwana, wanda jiya mun fara a kan aya ta 19 daga suratul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To, a cikin ayoyin da muka karanta su jiya, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana bayani kuma ya buga mana misali na wanda yake kan tafarkinsa, wanda yake mumini, wanda kuma yake tafiya cikin haske. Allah maɗaukakin sarki ya buga mana misalin wannan, da kuma misalin wanda yake tafiya cikin duhun ƙasa, wanda yake tafiya a kan tafarki na jahilci. Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana cewa waɗannan ɓangarori biyu ba za su taɓa zama ɗaya ba. Shi ne Allah ta'ala yake cewa afaman kana ala bayyinatin min rabbihi kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahu. Sai kuma ya ƙara buga mana misalin makoman kowane ɓangare daga mumini, daga muminai da kuma wato kafirai. Ya buga mana misalin aljanna wanda aka yi wa'adinta ga masu takawa. Allah ta'ala ya bayyana mana wani tashi daga ni'imomin cikin wannan wato aljanna na abinda aka tanadar na koguna guda hudu, fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa. Ya buga mana wannan misali na makoman masu takawa da kuma makoman waɗanda suke kafirai, waɗanda suke ba su yi imani da Allah ba. Allah ta'ala bayyana mana ga makomarsu, ita ce wutar wato wutar jahannam, wato wanda ake shayar da su tafasasshen ruwa, wanda idan suka sha wannan ruwan sai wato ya kakkatse hanjinsu har ruwan ya fita ta dubararsu. Wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum, har zuwa dai wajen da Allah ta'ala ya bamu waɗansu siffofi ko wata siffa daga cikin siffofin wato munafikai waɗanda suke tsammanin suna kan tafarkin Allah alhalin kuma suna kan tafarkin shaitan suna kan tafarki na jahilci Allah ta'ala buga mana misali da su cewa su waɗannan munafikan jahilai ne kuma wato marasa hankali ne marasa tunani ne domin koda sun halarci majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba sa iya fahimtar abinda yake bayyanawa na ilimi domin Allah ta'ala ya taushe zukatansu ya rufe zukatansu saboda haka ba sa iya fahimta to amma waɗanda suke muminai shine waɗanda suke neman shari'a saboda haka ne suka zo majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato suna sauraron sa kuma suna fahimtar abin da yake bayyana musu kuma yake ainihin fadakar da su na shari'ar Allah saboda haka Allah ta'ala bayyana mana cewa waɗannan da suke neman shari'a to Allah ya ƙara musu shari'a kuma ya ba su ladar takawarsu waɗannan waɗansu ayoyi kenan da muka karanta su jiya wannan aya da zamu tashi daga kanta yau wanda aka karanta mana wato aya ta 20 daga wannan sura Allah ta'ala yace wa yaqulu alladhina amanu laula nuzilat sura fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dhukira fiha alqital ra'aita alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nazara al-maghshiyyi alayhi min al-maut fa aula lahum wannan aya Allah ta'ala ya ci gaba da wato wani yanayi ne daga cikin yanayin munafikai sai yadda wato ma'ana ba sa fatan a ce an ambaci wata aya da take umarni da jihadi fi sabilillah ba sa fatan Allah ya saukar da wata sura da za a ce ana umarni ana faɗaitar da yin jihadi fi sabilillah saboda me saboda su waɗannan munafikai sun kasance matsorata sun kasance ragwaye kuma sun kasance wato masu rowa ba sa son wato ciyar da dukiyarsu ta hanyar ɗaukaka addinin Allah to ana Allah ta'ala ya ce wa yaqulu alladhina amanu kuma waɗanda suka yi imani suna cewa laula nuzilat sura dan me ba a saukar da wata sura ba ma'ana Allah ta'ala yana ba mu labarin yadda mu'minai suke fatan a ce an saukar da sura daga cikin alqur'ani an saukar da wahayi daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan wahayin ya kunshi maslaha ta rayuwarsu musamman ma idan aka ce sura ce da take umartar su da yin jihadi fi sabilillah domin sun san falalar jihadi fi sabilillah saboda haka su mu'minai fatan su a koda yaushe shine a saukar da wata sura mai bayanin wato hukuncin jihadi fi sabilillah surar da take bayanin wato falalar jihadi fi sabilillah saboda haka suna fatan wannan koda yaushe wannan mu'minai kenan mu'minai ne suke wannan wato wannan fata wa yaqulu alladhina amanu laula nuzilat sura ay laula nuzilat suratun mustamilatun ala hukmi alqital suna cewa dama dai Allah ta'ala ya saukar da wata sura wacce ta kunshi wato bayanin hukuncin jihadi fi sabilillah Allah ta'ala yace fa idza unzilat suratun muhkama to idan aka saukar da wata sura muhkamatun bayyananniya ma'ana wacce take bayanin hukuncin jihadi da yaki domin daukaka addinin Allah wa dhukira fiha alqital kuma aka ambaci yaki a cikin wannan sura ra'aita alladhina fi qulubihim marad sai kaga waɗanda akwai wata cuta a cikin zukatansu sune su kenan sune munafikai zaka gansu yanzuruna ilayka suna kallo zuwa gare ka nazara al-maghshiy alayhi min al-maut irin kallon wanda
magaji ya rufe shi saboda mutuwa. To Allah ta'ala ya bayyana halin munafiqai kenan wajen saukan wata sura mai bayanin jihadi fi sabilillah. Allah ta'ala ya nuna mana anan cewa su waɗannan munafiqai waɗanda suke da cuta a zuciyarsu, wannan wace cuta ce? Malamai suka ce cuta ce ta shakka, cuta ce ta shubha, cuta ce ta sha'awa. Saboda haka waɗannan munafiqai suna da wannan cutar a zukatansu. Saboda haka wannan cutar da take zuciyarsu ta munafurci da shakka da sha'awa ya hana su yin imani, sai ya zamanto zuciyar tasu a gurɓace take. Saboda haka babu imani a cikinta, babu takawa a cikin zuciyarsu. Saboda haka duk wani abun da aka ce abu ne mai ƙara takawa, mai ƙara kusantar da bawa zuwa ga Ubangijinsa, to wannan abun baya zama, baya tabbatuwa a zukatansu. Saboda haka ba su son ma kwata-kwata su ji wai an saukar da wata aya ko wata sura mai bayanin jihadi fi sabilillah. Allah ta'ala ya bayyana mana dalilin da yasa ba su ƙaunar haka. Yace saboda tsananin tsoronsu, suna da matakar tsoro. Saboda haka misalin su ma a lokacin da za a saukar da wannan surar, idan suka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai su rinka maka wani irin kallo, an gane ko? Suna wani irin kallo, suna zuzuta idanuwansu. Yanzuruna ilayka nazara al-marshi alayhi min al-maut, suna kallonka irin kallon wanda mutuwa ta rufe shi. Domin wanda mutuwa ta rufe shi za a ga cewa yana cikin wani hali na tsoro, yana cikin wani hali na tashin hankali. To haka waɗannan munafiqai suke kasancewa idan suka ji an yi umarni da yin jihadi fi sabilillah. Idan muka duba waɗansu wato surori a cikin Al-Qur'ani, za mu ga cewa Allah ta'ala ya bayyana mana waɗansu dalilan da ya sa munafiqai ba sa son jihadi fi sabilillah. Wato waɗansu dalilai ne guda biyu ko kuma guda uku. Dalili na farko da ya sa munafiqai ba sa ƙaunar jihadi fi sabilillah, saboda tsoro. Suna da matuƙar tsoro, suna tsoron wato kada ransu ya salwanta. Domin me? Domin su ba su san manufar ransu ya salwanta ta hanyar ɗaukaka addinin Allah ba. Saboda haka ba sa taɓa fatan wato su mutu, ba sa fatan mutuwa. Saboda haka siffar su anan kamar siffar Yahudawa ne, wanda Allah ta'ala ya gaya mana a cikin Al-Qur'ani cewa ba sa fatan mutuwa. Wato ya ce fatamannawul mauta in kuntum sadiqin walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Yahudawa ba sa taɓa fatan mutuwa, ma'ana wannan rayuwa ta duniya, amma a lahira fa suna fatan mutuwa. Wanadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk, domin in suka ga abun da yafi mutuwa tsanani ita ce azabar wutar jahannama, Allah ya kare mu. To a lokacin ne suke fatan ma su mutu, amma wannan rayuwa ta duniya suna cikin jin daɗi, ba sa fatan mutuwa, kuma ba sa fatan gamuwa da Allah subhanahu wa ta'ala. To haka su ma waɗannan munafiqan suke, suna tsoron wato jininsu, suna tsoron kada ransu ya salwanta. Shi yasa idan wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni, yayi shela a garin Madina domin a fita yaƙi fi sabilillah, waɗannan munafiqai sai su zo gabansa suna masa rantsuwa na ta ƙarya. Domin me? Domin su kare dukiyarsu da jininsu daga wannan wato rantsuwar, domin kada su je wajen yaƙi fi sabilillah. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah, wato sun riƙi ainihin rantsuwoyinsu abin kariya daga jininsu da dukiyarsu. Saboda haka wannan shi ne dalili na farko da ya sa munafiqai ba sa fatan jihadi fi sabilillah. Dalili na biyu, saboda rowa da suke da shi. Domin idan aka ce za a fita yaƙi fi sabilillah, to wannan yana buƙatar ciyar da wato dukiya. shi yasa ma Allah subhanahu wata'ala yake fadaitar da a ciyar da dukiya ta hanyar safi sabilillah, ma'ana ta hanyar daukaka addinin sa. To su waɗannan suna da matakar rowa, suna da rike dukiyarsu, suna da hirf mataka akan dukiyarsu, saboda haka ba su son su bayar da dukiyarsu, shi yasa ba su taɓa fatan wato jihadi fi sabilillah. Allah ta'ala cikin suratul ahzab ya bayyana mana haka, yace qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilayna wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila dami ashihatan 'alaykum. Allah ta'ala yace hakika Allah yana sanin wadanda suke hana mutane fita, wato fita domin daukaka addinin Allah. Allah ta'ala ya san su, sune munafikai. Wal qa'ilina li ikhwanihim, da kuma waɗanda suke giyawa ƴan uwansu, ma'ana ƴan uwansu daga cikin munafikai, halumma ilaina, ku taho gare mu, ma'ana kada ku je wajen Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, kada ku kai kawunanku a wato a kashe, kada ku kai wato ainihin rayukanku a wato a salwantar da shi. Saboda haka ku taho gare mu, halumma ilaina. Allah ta'ala yake wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila, ba sa zuwa wajen fafatawa fi sabilillah sai kaɗan daga cikinsu. Domin me yace ashihatan alaikum, domin rowa mai tsanani da suke yi a kanku, suna muku rowa matuƙa da me da dukiyoyinsu. Saboda haka ba sa son dukiyarsu ta salwanta. Saboda haka wannan dalili na biyu kenan daga cikin dalilan da yasa munafiƙai ba sa son jihadi fi sabilillah. Dalili na uku shine wato ainihin jibintar makiyan Allah da suke yi, suna jibintar makiyan Allah, suna haɗa kai da su domin wato a yaƙi addinin Allah, a ci nasara akan addinin Allah. Wannan yana daga cikin wato ɗabi'ar su. Saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana har ma a cikin wannan surar da zamu karanta, Allah ta'ala ya bayyana mana cewa wannan yana daga cikin ɗabi'un munafiƙai, suna haɗa kai da kafirai domin me? Domin a ci nasara akan addinin Allah. Yace zalika bi annahum qalu lil ladina karihu ma nazzala Allah sanuti'ukum bi ba'd al amr wallahu ya'lamu israrahum. Saboda haka wa'annan su ne dalilai uku da yasa munafiƙai ba sa son a kaunan yaƙi fi sabilillah. Suna tsoron rayukansu, ba sa son bayar da dukiyoyinsu, suna haɗa kai da makiyan Allah. Saboda haka a nan Allah ta'ala ya bayyana mana ɗaya daga cikin waɗannan dalilan, ya ce yanzuruna ilayka nazaral maghshiy alayhi min al-maut. Idan aka ambaci sura, idan aka saukar da sura wadda ta kunshi ambatan yaƙi fi sabilillah, sai su zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, suna masa wani irin kallo, kallo irin na tashin hankali, ko kuma irin na wanda hankalinsa ya tashi. Domin me? Wato suna masa kallo irin kallon wanda wato magagin mutuwa ya karfe shi. Shine Allah ta'ala ya sake bayyana mana a cikin suratul ahzab yadda suke matuƙar tsoro, tsoron haɗuwa da makiyan Allah. Fa idza jaa al-khawfu ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yughsha 'alayhi min al-maut fa idza dhahaba al-khawfu fa talaqukum bi alsinatin hidadin ashihatan 'ala al-khayr ulaika lam yu'minu fa ahbata Allahu a'malahum. A lokacin da aka yakin ahzab, wato kungiyoyin mushrikai suka hada kai da kafa, zan ba kai kawai suke hada ba, suna hada kai da kafa da zuciya domin kariya ko kuma dukufar da addinin Allah. Waɗannan mushrikai suka yi wato suka hada kai, suka yi kungiyoyi, suka zo garin Madina domin su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su kashe mabiyan addinin musulunci. A lokacin da suka zo din, sai suka wato suka yi wa garin Madina sarka. Munafikai suna nan a cikin, suna nan a cikin garin Madina, to hankalinsu ya yi matuƙar tashi. Allah subhanahu wata'ala ya ce idza jaa al-khawf, idan tsoro ya zo, wato ma'ana daga wajen waɗannan ƙungiyoyin mushrikan, idza jaa al-khawf ra'aytahum yanzuruna ilayka, sai ka gansu suna maka kallo, taduru ayunuhum ainihin idanuwansu suna jujjuyawa. An gane ku? Faduru a'yunuhum kallazi yursha 'alayhi min al-maut, kamar wanda dai mutuwa wato magagin mutuwa wato ta zo masa. Fa idza dhahaba al-khawf, idan wato tsoron nan ya tafi, salaqukum bi al-sinatin idad, sai kuma su koma suna geya muku miyagun maganganu da harsuna wato mafi kaifi. Ashihatan ala alkhair, ba dan komai ba saboda wato rowa akan dukiya. Ulaika lam yu'minu, wadancan ne wadanda ba su yi imani ba. Fa ahbata Allahu a'malahum, Allah ya rusa ayyukansu. Wa kana Allahu dhalika ala Allahi yasira, saboda haka Allah ta'ala ya kare mu daga irin wannan dabi'a ta munafikai. To ana Allah ta'ala ya ce yanzuruna ilayka nazara al-mashiyya alayhi min al-maut fa awla lahum. To wannan lafazi, wannan jumla fa awla lahum, yana da tafsiri biyu a wajen malaman tafsiri. Waɗansu malamai suka ce fa awla lahum ma'ana halaka ta tabbata a kansu, wannan kamar wata aya ce ko kuma waɗansu ayoyi biyu a cikin suratul qiyama da Allah ta'ala yake bayani akan Abu Jahal, yace awla laka fa awla thumma awla laka fa awla. Allah ta'ala yake fada akan Abu Jahal cewa halaka ya tabbata a kansa, kuma wannan shine mafi dacewa. Thumma awla laka, sa'annan halaka ta tabbata a kanka fa awla, wannan shine mafi dacewa. To haka waɗansu malamai suka fassara wannan cewa fa awla lahum, waɗannan munafikai halaka ya tabbata a kansu, inuwar Allah da nisanta daga rahamar Allah ya tabbata a kansu. Kun ga a bisa wannan ma'ana ya zama kenan addu'a Allah ta'ala ya yi a kansu. Ma'ana ta biyu na fa awla lahum, waɗansu malamai suka ce fa awla lahum wato abin da yake mafifici a gare su ta'atun, shine su yi da'a. Kenan fa awla lahum tana da alaka da aya ta gaba. Sa'ansu malamai idan suka zo karanta wajen nan sai su hada karatun, yace fa awla lahum ta'atun wa qawlun ma'ruf. To mafi dacewa, abinda yake mafi dacewa a gare su ta'atun, shine su yi maka biyayya ya manzon Allah, kuma su yi biyayya ga Allah. Wa qawlun ma'ruf, da kuma zance na alheri, zance mafi kyau, wannan shine abin da yafi dacewa da su. Amma su koma wato su saba wa Allah, su koma wato wato su kibin umarnin Allah, wannan babu alheri a ciki, wannan babu alheri a ciki. Hakan nan su koma suna miyagun maganganu, suna sukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna sukan mu'minai, domin waɗannan munafikai Allah ta'ala ya gaya mana cewa yana daga cikin sifofinsu, suna sukan mu'minai a cikin ayyukan alheri da suke yi. Aka ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni wato a fitar da sadaka fi sabilillah saboda za a je jihadi. To su kuma dama sahabbai, idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu wani umarni, to gaggawa suke yi su ga cewa sun aiwatar da wannan umarnin. To aka ce sahabban nan a lokacin da za a je yakin Tabuka kenan, yakin Tabuka an yi shi a cikin lokaci mai tsanani, ga tsananin zafi, ga yunwa, ga tsananin wahala. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa sahabbai kowa ya yi kokari ya ciyar da abinda ya mallaka. Sahabbai suka yi tarige-rige, har ma miskinai waɗanda suke matarauta su ma sun ba da nasu gudunmawa. Aka ce har ma mutum zai je kasuwa, ya shiga kasuwa, ya yi dako saboda ya samu wani abin da zai zo ya bayar fi sabilillah, ba wai dan ya ci ba. Shi ne aka ce wata rana wani sahabi ya zo da mungu biyu na dabino, abin da ya zo da shi kenan domin ya ciyar da wato addinin Allah. An gane ko? Dabino mungu biyu. To munafikai suna zaune a lokacin suna kallon shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga wannan sahabi ya zo da mudu biyu na dabino, ya yi maraba da shi, ya yi masa addu'a. An gane ko? Kuma wato ya ainihin nuna muhimmancin abin da ya bayar ɗin. Amma su annan munafikai suka koma suna kallon junansu suna dariya, ya ce to me Allah zai yi da sarakan wannan, me Allah zai yi da sarakan wannan. ai inna allaha laghaniyun an sadaqati hada allah ya ji wadata akan sadakan wani haba ana magana masu zuwa da raquma 100 irin su a usman ibn affan kenan raquma 100 ga dinari da dirhami ba sa kirgowa yazo ya zuba su a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan yazo da dabino cikin mudu biyu wada wa za su ci wannan dabino haka waɗannan munafikai suka faɗa Allah ta'ala ya saukar da ayati alladhina yalmizuna al-muqawwi'ina minal mu'minina fi sadaqat walladhina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum to sakhira Allahu minhum to suna yin izgili da waɗanda suke bayar da sadaka bin sabili wanda ita sadaka ba ta kankanta duk yadda mutum ya bayar kawai abinda ake bukata shine mutum ya tsarkake zuciyarsa shine ma akwai wani sahabi da yazo da dinari faya daya yace ya manzo Allah ga dinari daya abinda nan mallaka kenan gashi fi sabilillah a daidai wannan lokacin wani mutum yazo da dinari 1000 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take sai yace sabaqa dinarun alf dinar sabaqa dinarun alf dinar yace dinari daya ya tsere wa dinari 1000 daga me kenan daga zuciya ne daga ikhlasi dan me ka bayar wannan shine abin da Allah ta'ala ya ce lura da shi kin sa ai Abubakar radiyallahu anhu aka ce Abubakar ai ba da yawan aiki ya tsere wa sauran sahabbai ba ai ba da yawan aiki ba ba da yawan salloli ba ba da yawan sadakoki ba ba da yawan a'a imanin nan dai ikhlasi ta kawa zuciyar to da haka mu yi kokari mu inganta mu kyautata mu tsarkake zukatanmu Allah subhanahu wataala ya tsarkake mana zukatanmu waɗannan munafikai kenan idan suka yi magana ba sa faɗin alheri in suka aikata wani aiki ba sa yin aikin alheri to Allah ta'ala ya bayyana a wannan ayar cewa da za su aikata aiki na alheri su yi wa Allah biyayya kuma su faɗi zance na alheri wannan da ya fi musu alheri yace fa idza azama al'amru to sa'an nan idan al'amarin ya kullu ma'ana al'amarin yaki fi sabilillah ya zamanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar da umarni za a fita din ba gudu ba ja da baya an gane ko a wannan lokacin da al'amarin ya kullu falau sadaqullah da waɗannan munafikai sun yi wa Allah gaskiya lakana khairan lahum to haƙiƙa da ya kasance mafi alheri a gare su me ma'anan da sun yi wa Allah gaskiya ma'ana da sun kyautata niyoyinsu sannan su kyautata ayyukansu su tsaya din domin su ga cewa sun fafata da makiya domin ɗaukaka addinin Allah amma ba haka suke yi ba sai ma an je gaban yakin ma tukunna su dinga kokarin guduwa su dinga kokarin wato ba da uzuri ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su koma wani lokacin kamar a yakin Ahzab da aka yi kun san a garin Madina aka zo aka same su to lokacin da aka fita wato mushrikai suka zo garin Madina za su shiga to musulmai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da musulmai sun fita daga cikin garin Madina suka je kan iyakokin garin Madina domin me domin tunkube waɗannan mushrikai to munafikan ma lokacin da suka je wajen saboda tsananin tsoro sai suka koma suna ba da uzuri suna ba da hanzarin su cewa ba su bar su koma yaquluna inna buyutana awra wama hiya bi awra wai gidajenmu tsirara suke babu wanda zai kare iyalanmu da ƴaƴanmu saboda bar mu koma mu duba iyalanmu hakikanin lamari ba sa son zama tare da manzo Allah suna tsoro saboda haka ba su gaskata Allah ba falau sadaqullah da sun gaskata wato da sun gaskata Allah wato ma'ana cikin ɗaukaka addinin Allah wannan da ya fi musu alheri aka ce wata rana akwai wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan mutumin ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun a garin Makka da za a yi hijira shi ma ya samu ya fita ya yi hijira zuwa garin Madina miskini ne talaka ne bai samu wani kusanci sosai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi mai bada muhimmanci ne ga kowa da kowa shi yasa ma sahabbai aka tambaye su waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi so sai ce ni domin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada muhimmanci ga kowa wata rana mun zalla sauka ya zo samu wannan bawan Allah yace kai kai imani da ni kuma kai hijira me manufanka me fatanka an gane ko yace ya manzon Allah wallahi fatana shine a yakin nan da kake zuwa wata rana a harbe ni anan sai ya nuna wuyarsa ce ina son a harbe ni anan saboda na samu na shiga aljanna mazala fa kula ce shi kenan sai gashi an je wani yaki tare wato an je wajen wani yaki ya kan yahudawa mazala fa sallan bayan an gama yakin ya zauna yana hutawa sai gashi an zo da wannan bawan Allah a hannu jini yana zuba daga wuyarsa ga kibiya nan an cake shi a daidai wajen da ya nuna din gane ko daga ci ya manzon Allah ga wannan bawan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan mutumin nan ne da ya giya mun cewa shi fatansa shine a harbe shi a wajen nan kuma ya shiga aljanna yace sadaqa Allah fa sadaqa yace yayi wa Allah gaskiya kuma Allah ya mai gaskiya ma'ana Allah zai tabbatar masa da manufarsa zai shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi daga nan ma sai ya tashi ya cire ya kwabe wato alkibbansa wato abayarsa ya lullube wannan mutumin a ciki ya sanya shi a matsayin da kafaninsa an gane ko ga wannan da kafani da ma ni ne ko kai a dai da ma ni ne aka lullube na samu wannan da kafanin a bayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan babu albarkan da kai wannan ce a lullube ka cikin a bayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin ne ka a ciki babu shakka sai Allah yayi wa mutum ceto da irin wannan a bayar shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komai nashi akwai albarka karan kansa albarka ne komai nashi kuma albarka ne shi yasa in ya tofa yawo baya fada a ƙasa hannunsa bai haka suke yi yana tofa kaki za su yi haka karɓa su shashafa vaseline mafi alheri kenan na babban kenan ko cream ko dai wannan shi ne ba ta fahimci wannan sau da aka mazu Allah sau da duk da shi a cikin abayarsa ya tsaya ya mai sallah ya binne shi da hannunsa to kun ga irin waɗanda suke gaskata Allah kenan ma'ana suke gaskata wato alƙawarin da suka yi wa Allah kenan to amma su waɗannan munafikai law sadaqullah kuma lam yusadiqullah da a ce domin wannan harafi a wajen larabawa ana ce harfun tina'in limtina wato harafi ne wanda saboda rashin abu sai a raza abu wato ma'ana ba su gaskata wa Allah ba saboda haka babu wannan gaskatawar tare da su ma'ana ba su samu gaskatawar ba daga baya law sadaqullah la kana khayran lahum da hakan ya fi zama musu alheri domin da ba karamar lada za su samu daga wajen Allah ba da ba karamar wato karamin sakamako za su samu daga Allah subhanahu wa ta'ala sai aya ta gaba to Allah ta'ala yace fa hal asaitum to shin kuna fatan cewa in tawallaitum idan kuka juya baya ma'ana idan kuka juya wa addinin Allah baya hakan nan kuka juya wa jihadi fi sabilillahi baya ba kwa yin jihadi ba kwa wato ba kwa yaki domin daukaka addinin Allah idan kuka juya baya daga barin jihadi da kuma imani da Allah an tusbiru bil ardi za ku yi barna a cikin ƙasa wa tuqti'u arhamakum kuma ku yayyanka ainihin zumuntarku anan kenan Allah subhanahu wataala ya ambaci abubuwa guda uku at-tawalli wato juyawa addinin Allah baya yace to juyawa addinin Allah baya din nan yana haifar da waɗansu abubuwa guda biyu idan aka juyawa addinin Allah baya sai me zai faru me zai biyo bayan wannan me zai zama sakamakon wannan an tuksidu fil ardi sai ku yi tabarna a bayan kasa idan kuma kuka yi tabarna a bayan kasa kuna kashe junanku maimakon ku dauka ku dauki takobi akan makiyan addinin Allah sai ku koma kuna daukan takobi akan kawunanku kuna kashe junanku kuna zubar da jinin junanku to abinda zai biyo bayan wannan barnan kuma an tuqattu wa tuqatti'u arhamakum shine ku yayyanka zuntar wanda kuma waɗannan abubuwa guda uku abubuwa ne masu hadarin gaske wannan Allah subhanahu wataala bayyana mana anan ya nuna mana cewa lallai juyawa addinin sa baya wannan dalili ne na me dalili ne na samun ya uwan barna a cikin al'umma kenan idan al'umma tana son ta gyaru shine ta koma ta tsaya akan addinin Allah ta fuskanci addinin Allah ba ta juyawa addinin Allah baya ba mun yi bayani a kwanakin baya waɗansu ayoyi da suka gabata wanda Allah ta'ala yake nuna mana sharadin ba mu taimako a cikin al'umma in tansurullaha yansurkum in za ku taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku amma idan ba za ku taimaka wa addinin Allah ba har ku juya wa addinin Allah baya to barna zai yadu a cikin ku to kuna gani dai muna ganin yadda barna ta yadu a cikin al'umma barna na zubar da jini barna na alfasha barna na luwadi barna gasunan cin riba ne a rashin mutunta wato iyaye yanke zumunci haka ne ku gasunan kana iri saboda me saboda an juya wa addinin Allah baya mutane ba sa taba kaunan su ji qala Allahu qala rasul wani na irin wa'annan wuraren tafsirin nan sai ya ci zuwa saboda kada ya je ya ci karo da me da wani wata aya da take magana akan wani abun da yake aikata ko kuma wani hadisi da yake magana akan abun da yake aikata na barna abun da yake faruwa a cikin al'umma idan aka sa littafi a masallaci za a rantsaye tsakanin magariba da isha sai dai fashi malamin ya zauna fa amma ba za a ga kowa a gaban shi ba me ya haifar da wannan saboda mutane sun juya wa addinin Allah baya sannan sai aka koma akwai wata ɗabi'a da ake da wato al'umma suke da ita yanzu an mai da waɗansu su ne kawai malamai waɗansu kuma ba malamai ba ne kuma daga me wato ake auna malantan daga dukiya da shuhura haka ne ko daga dukiya da shuhura da zarar an ce wane a wannan wane professor wane ne doctor wane ne to shikenan wannan ne za a saurari wa'azinsa wannan ne za a saurari karatunsa wannan ne za a tsaya wato in yayi kira za a wato za a amsa waɗansu suna nan ba su kai wannan matakin ba amma wallahi abinda suke da shi na ilimi da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi wani lokacin ya fi na waɗannan professorshin ma domin wasu professorshin tarbe su ne ba su da kome Allah ya fi mana Allah ya fi musu saboda haka waɗannan suna nan kuma ɗaliban ilimi to amma saboda mutane sun juya musu baya saboda ba su da shuhura ko kuma ba su da abin hannu sai zaman to ba a amfana da ilimin su to wannan wata hanya ce daga cikin hanyoyin mutuwan addini a cikin al'umma domin waɗannan manya-manyan waɗanda suke da shuhura waɗanda suke da dukiya waɗanda suke da wato suna ba su da yawa a cikin al'umma sai kiga mutum wai ya tashi daga nan zai je Bauchi ya saurari tafsiri ko ya je Kano ya saurari tafsiri ko ya je Kaduna ya saurari tafsiri akwai kuma manyan malamai a garin nan suna nan suna ba da ilimi ilimin da waɗansu ma a can ɗin ba sa bayarwa kawai idan sunan mutum ya samu ya fita shi kenan kuma abinda waɗansu malaman ma suke so kenan sunansu ya fita idan sunansu ya fita shi kenan kuma mutum zai ta bin waɗansu hanyoyi ne ba ilimin ne yake fitar da sunayen nasu ba a'a duniya ce take fitar da sunayen nasu sarauta ne yake fitar da sunayen nasu sai ya zamanto ba a kulawa da karban ilimi ko karban addini sai daga irin waɗannan mutane saboda haka duka waɗannan abubuwa ne da ya kamata a kula da su cikin al'umma a gyara su duk inda aka ce ga wani matakar an shaida masa yayi karatu alhamdulillah ya sa littafi a rinka kokarin ana halartar karatunsa an ce za a yi muhadara kaza kar ki tsaya ki ce waye ne zai yi wannan muhadara waye ne mai wannan muhadara malam wani ai ta ai duk abin da zan yi duk abin da nake yi ai zan bari ai dole a halarci karatun wani wani kuma in aka ce shi ne zai muhawara ce to wallahi ne ina da harkoki a gaba akwai wanke wanke yara ma ba zan ci kuma a daidai wannan lokacin subhanallah duka waɗannan wato misalai ne fa na juyawa addinin Allah baya in to wallaitum an tufidu fil ardi barna za ta yaɗo a bayan ƙasa saboda me barna za ta yaɗo saboda jahilci saboda jahilci domin shi ilimin nan sanin Allah yana ƙara wa bawa wato tsoron Allah innama yashallaha min ibadihi al-ulama waɗanda kawai suke tsoron Allah tsoron bangirma shine ma'anar al-khashiya domin akwai bambanci tsakanin al-khawf da al-khashiya al-khawf shine kawai mutum ya ji tsoron abu amma ba lalle bane ya girmama wannan abun ba mutum zai ji tsoron ɗan fashi amma wannan yana nuna yana girmama ɗan fashi ne to amma mutum zai ji tsoron wani saboda darajarsa saboda matsayinsa ko saboda wato ga kimarsa wannan shi ne ake ce masa al-khashiya to Allah subhanahu wa ta'ala wato ya fi son a ji tsoronsa tare da sanin girman shi wanda kuma wannan shi ne mataki mafi wato mafi ɗaukaka a cikin tsoron Allah shi yasa muna ji akwai al-khawf tsoro kenan akwai kuma al-khashiya shi ne me shi ne tsoron bangirma Allah ya sa mu dace saboda haka ilimin nan shi ne yake ƙarawa mutum tsoron Allah tare da sanin girman shi innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama Allah ya dace da mu to anan Allah ta'ala yace fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum jumla ta karshe wa tuqatti'u arhamakum kuma ku yayyanka zumuntarku wanda zumuntar nan Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ayar ya nuna mana muhimmancin sadar da zumunci da hadarin yanke zumunci domin bayan wannan ayar me Allah ta'ala yake ulaika alladhina la'anahumullah waɗanda suka juyawa addinin Allah baya din nan kuma suka yada barna a bayan ƙasa suka yayyanka wato zumuntar su din nan ulaika waɗannan ne alladhina la'anahumullah waɗanda Allah ya tsine musu Allah yayi la'ana akan su fa asammahum yakurumtar da su wa a'ma absarahum kuma yamkantar da gannansu ma'ana wannan shine sakamakon wanda yake yanke zumuncinsa inuwar Allah zai tabbata a gare shi a kansa sannan kuma Allah ta'ala zai taushe kunnan jinsa da ganinsa ba zai amfani da su a cikin ayoyin Allah da kuma sanin addini ba sai ya zamanto kamar jahili kamar wato dabba a cikin mutane domin dabba ita ce ba ta amfana da jinta ita ce ba ta amfana da gananta walaqad zara'na li jahannama katiran min al-jinn wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yusiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha Allah ta'ala ya ce to mun tanadar wa jahannama wato da yawa daga cikin aljannu da mutum me wa su wane ne waɗannan ɗin lahum qulub su ne waɗanda suke da zukata la yafqahuna biha amma ba sa fahimta da zukatansu wa lahum a'yunun la yusiruna biha suna da wato idanuwa amma ba sa gani da su wani irin gani ake nufi gani na tunani na hankaltuwa walahum adanun la yasma'una biha, suna da kunnuwa amma kuma ba su ji da su. Allah ya kare mu. Saboda haka wannan shine sakamakon wanda yake yanke zumuncin sa. Allah ta'ala zai taushe masa waɗannan gabbai nashi ya zamanto bai amfana da su a cikin addinin sa ba, haɗe da kuma wato inuwa ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Akwai hadisai da dama wanda waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwadaitar da mu akan sadar da zumunci. Sadar zumunci din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa hanya ce ta samu shigan aljanna. Yace ayyuhan nas at'imu ta'am wasilu al-arham wasallu bil-layli wan-nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa garin Madina yake wannan kira zuwa ga mutane, yace ya ku mutane ku ciyar da abinci fa, kuma ku sadar da zumunci, kuma ku tsaya da dare da yin sallah. A lokacin da mutane suke bacci za ku shiga aljanna da aminci. Udkhuluha bisalam, lokacin shigan aljanna za a shiga aljanna ne da sallama. Duk wanda bai sallama kafin ya shiga aljanna ba za a kore shi daga ciki. Haka ne ko? Duk wanda zai shiga aljanna da sallama zai shiga. Na'am. Salamun alaikum bima sabartum, ga sunan su za su shiga da sallama. Sannan kuma mala'ikun Allah suna nan cikin aljanna suna tarban su da sallama, suna musu sallama. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Saboda haka kun ga kenan anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa da wato sadar da zumunci dalili ne na me na samun shigan aljanna. Allah subhanahu wataala ya hada mu cikin gidan aljanna. Hakan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa sadar da zumunci wato wata hanya ce ta samun cikin imani, ta kammaluwan imani. Yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, a ƙarasa falli yasil rahimahu arama. Nagode ko za ka rika gani hadisin, an gane wannan ko? Yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falli yasil rahimahu, wanda yake imani, wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar lahira, to ya sadar da zumuncin sa. Wanda kuma baya sadar da zumuncin sa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulul jannata kafir, wanda baya sadar wato wanda yake yankin zumuntar sa, Allah ta'ala ba zai shiga dashi aljanna, wannan ba zai shiga aljanna, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Balma akwai wani hadisi da Abu Huraira ya rawaito a cikin Bukhari da Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a lokacin da Allah ta'ala yayi halittu, to daga cikin abin da Allah ya halitta din nan akwai zumunta. Zumuntan nan yana nan fa, yana nan a wajen al'arshin Allah. Sai zumuntan nan kawai sai ya tashi ya tsalle, an gane ko? Ya manne da al'arshin Allah, ya rike al'arshin Allah. Sai Allah ta'ala yake ma yaya me haka, me yasa ka rike al'arshi? Yace ya Allah, ina son wannan wajen nan da na tsaya, duk wanda wato ina son wannan matsayin nan da na tsaya ya zamanto shine matsayin wanda yake neman tsari daga me yanke zumuncin sa, wato ma'ana ka ɗaukaka shi ya zamanto ya kusance ka kamar yadda na kusance ka din nan ya Allah. Sai Allah ta'ala yake to ya ke zumunta, shin ba za ki yadda ba na sadar da wanda ya sada ki ba, kuma wanda ya yanke ki na yanke shi? Ce ya Allah, na yadda da haka. Ce fa za ka laki, ce to ya ke zumunta, wannan ya zama laki, an gane ko? Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yana yanke mutumin da yake yanke zumuntarsa, kuma yana sada wanda yake sadar da zumuncinsa. Shi yasa manzon sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a wani hadisi cewa sadar da zumuncin nan dalili ne na samun arziki, hakan nan dalili ne na tsawon rayuwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba minkum an yusa lahu fi asarihi wa yu'akhkhara lahu wa yuzada lahu fi rizqihi falyasil rahimahu. Duk wanda yayi kauna a cikin ku a ƙara masa cikin ajalinsa, an gane ko a jinkirta masa ajalinsa an gane ko kuma a tsara masa cikin arzikinsa to ya sadar da zumuntarsa injinin ga Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma'aikatu malam suka ce wannan hadisi ya kara tabbatar da cewa ajalin da aka rubuta wa bawa to idan bawan nan yana ainihin sadar da zumuncinsa Allah ta'ala kan iya shafe wannan ajalin ya kara masa idan shekaru 60 ne aka rubuta masa zai yi a duniya saboda sadar da zumuncinsa sai a shafe domin yamkullahu ma yashau wa yusbi Allah yana shafe abin da yake so kuma ya tabbatar da abin da yake so sai a shafe masa wannan din a sake rubuta masa wani ajalin a yi masa kari idan 60 ne a kai mutum 70 80 90 100 saboda me saboda sadar da zumunci an gane wannan wani su malamai kuma suka fassara a hadisin akan cewa a ba wai shekarun ne ake karawa ba a albarkar shekarun ne ake karawa zai zama to mutum yayi shekara 50 amma kuma yayi aiki na alheri irin wanda ya shafe shekara 100 yana rayuwa to haka al'amari ne saboda haka yana da muhimmanci kwarai da gaske mu zama to masu sada da wato zumuntar mu Allah ta'ala ya tabbatar da haka a gare mu na sani ba mu tsaya nan ko saboda lokaci ko kuma an ƙara na akwai hadari ni ma na lura da haka saboda haka insha Allah waɗannan su ne iya ayoyin da Allah ta'ala ya ba mu damar yin bayanin su a yau abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ba mu ladansa wanda kuma muka yi kuskure Allah ya kai mana Allah ya gafarta mana hada billahi tawfiq idan akwai tambaya
Thank you.
ni da ina ganin ya daidai
ni zan yi bayanin mai bidiyo da uku uku da daya sai kuma zai fara bayanin mai tsakaniya da nufin zama nan ba a babu shakka abinda ya shafi alwala siffofin alwala sun tabbata daga manzon Allah akwai wasu gabbai kamar fuska da hannuwa da kafafuwa ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana wanke su a kaukuku wannan shine yawancin alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko yawanci yakan wanke gabban sa kaukuku domin wannan yafi cika ga wato yafi cika alwala sannan kuma yafi lada domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ruwan da mutum zai zuba a fuskar sa ya wanke fuskar sa da shi to yana wanke zunuban da fuskarsa ta yi wato a wannan lokacin ko kuma kafin wannan lokacin an gane ko saboda haka idan ya wanke fuskarsa sai zunubansa su bi ruwan su fita gaba daya to kun ga idan mutum ya wanke sau uku kun ga gwargwadon yadda ya maimaita din hakan nan ne zunubansa duk za su fita wannan kenan saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin alwala sau uku amma kuma baya karawa akan sau uku bal wala hadisi ya tabbata cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala sau uku uku yace wannan shine alwala kamar yadda aka shar'anta wanda ya kara yace faqad ataa wanda ya kara akan guda uku uku sau uku uku din nan to yayi laifi kuma ya nuna na wato aiki inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka ba a yi alwala fiye da sau uku to da haka sau uku uku kenan kuma gaban da ake wanke su sau uku su ne fuska da hannuwa biyu da kafafuwa an gane ko ba a shafa sau uku ba a sa ruwa a kunne sau uku an gane ko shafa sau daya kawai ake yi an gane ko yawa akwai shakar ruwa a kowane akwai shakar ruwa da wato kuskure baki
su ma ana yin su sau uku uku na manta ne an gane wannan ko to haka waɗannan sune wuraren da ake wankewa sau uku hakan nan ya tabbata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi alwala wani lokaci ya wanke waɗansu gaban sau uku uku waɗansu gaban kuma sau biyu an gane ko kamar yadda ya tabbata a hadisin Abdullah ibn Zaid a cikin sahih al-Bukhari yake wasafta alwala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala sai ya shaki ruwa wato ya kuskure baki sau uku ya shaki ruwa sau uku ya wanke hannuwansa ya wanke fuskarsa sau uku sai ya wanke hannuwansa sau biyu an gane ko saboda haka wannan sai ya kara tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi alwala ya wanke waɗansu gaɓɓai sau biyu hadisin Abdullah ibn Abbas a cikin Bukhari da Muslim har wa yau ya kara tabbatar mana da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi alwala sau ɗaya yace tawadda'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marratan marra wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala sau ɗaya ma'ana ya wanke gabansa sau ɗaya to a mazhabar malikiya Imam Malik ya karhanta an gane ko ya karhanta wato ma'ana makruhi ne a wajensa mutumin da wato bai san addini sosai ba yayi alwala sau ɗaya domin me domin kada hakan ya zamanto ya sa ruwa bai tafi waɗansu wurare a gaban alwalarsa ba an gane ko wanda kuma hakan yana da hadarin gaske idan mutum ya wanke gabansa a gaban alwala ruwa bai tafi wani sashi a gaban ba mutum bai da alwalarsa sai ya sake maimaita alwala wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya shigo masallacinsa bayan ya yi alwala sai ya ga wani waje yana haske ma'ana fari ruwa bai tafi wajen ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka koma ka sake yin alwala ma'ana bai ce masa ya koma ya wanke wajen ba duk da cewa akwai sabanin malamai akan haka idan mutum ya bar wani waje a gaban alwala bai wanke ba shin zai sake yin alwala ne ko kuma ya ishe shi kawai ya koma ya zuba ruwa a wannan waje ya wanke waɗansu sun yi akwai waɗansu hadisai da suka tabbatar da haka cewa mutum ne yana iya wanke wannan wajen kawai wasu hadisan kuma sun nuna cewa sai mutum ya sake yin alwala da fatan kun ji wannan ko kuma wannan yana nuna cewa akwai toki cikin addinin musulunci domin wani lokacin mutum yana iya kasance a wani hali wani yanayin da watakila akwai karancin ruwa haka ne ko akwai karancin ruwa to ruwa ba zai ishe shi ya wanke kowane gaba sau uku uku ba sai ya wanke sau biyu ko sau ɗaya gwargwadon yadda ruwan zai ishe shi fata fahimci wannan ko to wannan shine alwalan da aka saba akwai alwalan ɗan shi'a wanda su idan suka wanke gaɓɓai kamar yadda musulunci ya tanadar in suka zo ƙafa ba sa wanke ƙafafuwansu shafa suke a ƙafafuwansu an gane ko ke samu wasu mara suka ce ba za a bi su sallah ba idan an tabbatar sun yi irin wannan alwala domin shafa Allah ta'ala cewa ya a wanke ƙafafuwa ba a shafa ƙafafuwa ba abinda ya sa su suke yin haka akwai wani tawili ne da aka yi wa ayar alwala na cikin suratul maida da Allah ta'ala yake cewa fansilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum akwai wata riwaya cewa arjulikum domin Allah ta'ala yake imsahu bi ru'usikum sai aka yi adabin kafa akan ru'us din aka ce wa arjulikum suka ce to saboda haka tunda kai shafa ake akai to kafa ma shafa ake amma jumhurin malamai ittifaqin malamai ke banda su ya nuna cewa ba haka al'amarin yake ba an yi adafin arjulikum ga ru'usikum ne lil mujawara saboda kusancin wannan arjulikum din da ru'usikum a wajen haka malamai suka yi bayani akwai kuma riwayar wa arjulakum fawsilu wujuhakum kenan sai aka yi adafinsa zuwa ga wanke fuska da hannuwa ba ta amfanci wannan wanda kuma wannan riwayar ta fi dacewa da aikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi domin ba ta rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shafa a kafafuwansa ba face idan ya sa kufi ko kuma ya sa safa an gane ko wannan shine to Allah ya sa mu dace abin da ya shafi qur'ani yau kuma wannan ban sanya suke yin alwalansu ba gaskiya eh Thank you. okay ba sa yin al-madmadatu wal istinshaq wal istinthar wa masul udhunaini duk ba sa yi eh to wannan yana nuna jahilcin su saboda na farko su ba sa yin amfani da hadisi ngare ko ba sa ta amuri da hadisi ba su yadda da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba addini bane addinin kawai a cikin qur'ani yake shi sa ake cewa su qur'aniyo abinda kuma ayar alqur'ani ta ambata na alwala su ne waɗannan wurare na farin lai da ake wankewa sauran wurare abinda ya shafi shakan ruwa da facewa da madmada da tsofawa an gane ko da kuma shakan kunne wannan ya tabbata hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna matsayin wani wahayi ne wanda wato wani lokacin akan samu ƙari na bayanin hukunci a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar abin da ya shafi alwala din nan ko ba haka ba ba za mu samu a cikin alqur'ani cewa ana shakan ruwa a cikin alwala ba ko kuma ana kuskure da cikin alwala amma kuma wato hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun bayyana haka saboda haka dole ne mu bi al-Qur'ani mubi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muke bin al-Qur'ani domin Allah ta'ala ya faɗa dangane da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ma yanfiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha Allah ya tabbata Allah ya
tabbata
cewa الحمد لله
تمام التلاجيو كتي الدنيا يكتب من ثلاثة الله كوما يدعوا فكا نجيكي و فكا نتألع نتاع تكرم التلاجيو وإن دستي كرم الله وإن دستي
الدعوة الحمد لله
رمالا شو فأما كرم ليش فكا شو ما تلاني تمام على وكو تتشي مركب كوما ya waje da mata da take da wani ajiya da wata tsohuwar rayuwa
na'am
ko da ke yi
na'am tambayoyi uku kenan to na farko kina son ki zama ɗalibar ilimi to alhamdulillah wannan ta kace da kyau kuma ina ƙara tabbatar da ke dauki wannan hanya domin hanya ce ta tsira hanya ce ta kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala domin su malaman nan su ne suka fi tsoron Allah a cikin bayan Allah su ne suka fi takawa su ne kuma suka fi bizantar dokokin Allah suka fi tsayawa akan dokokin Allah fiye da kowa a cikin mutane fiye da kowa wani yana iya lalacewa amma da wuya a ce malam ya lalace saboda haka ilimin nan kariya ce daga saka saboda haka ana ƙara ƙarfafa ki zama ɗalibar ilimi ba amma ta wani hanya za ki zama ɗalibar ilimi an gane ko to alhamdulillah akwai makarantu duk da cewa muna da ƙarancin su har yanzu kuma muna da rashin ingancin waɗansu makarantun har yanzu akwai makarantu na musulunci wanda aka tanadar domin mata an gane ko akwai makarantar al-iman akwai makarantar al-bayan wanda makarantar al-bayan ɗin ana da ɓangarori biyu na mata akwai bangare na matan aure akwai bangare na wato marasa aure wato masu zuwa kullum kenan wancan kuma na bangaren matan aure a saba da lahadi ake zuwa kuma ana karatu bana ne insha Allah ta'ala za mu yayi wato first wato set na farko a bangaren mata yanzu haka sun rubuta mafi su za su bayan azumin nan insha Allah za su gana zariya an gane ko kuma wannan karatu ne wanda yake da tsari wanda mutum zai shafe kusan shekara bakwai yana halarta domin daga matakan da wato aka tsara ɗaliba za ta yi an gane ko to muna da akwai pre-junior za a shekara guda sa'annan a zo a yi junior one JSS 1 gane ko zuwa JSS 3 sannan akwai daga SS 1 idan mutum ya gama zuwa JSS 3 yana da damar ya karbi certificate na junior certificate gane ko shi kenan yayi gaba yana da damar kuma ya ci gaba daga senior classes ya ci gaba muna da SS4 ga ba ku ta ajin wannan ba ko ba haka ba to muna da wannan tsarin akwai SS4 tun zai shekara 4 a senior classes kamar yadda zai shekara 4 a junior classes kun ga shekaru nawa kenan shekaru 8 to insha Allah ta'ala idan kika yi kokari kika dage kika jure akan waɗannan shekaru 8 din in Allah ya yarda karamin ilimi zaki samu kuma alhamdulillah akwai kwararrun malamai waɗanda suke tsayawa muna da daktoci tunda abun wani lokacin da hada da su nan go muna da daktoci da suke karantar da wato wannan bangare saura kawai mu samu professorshi insha Allah kuma nan gaba za mu samu waɗanda za su rika zuwa suna karantar da akwai masu degree ban ma su ne yawancin waɗanda suke karantarwa a wajen masu diploma ba su da yawa in kaɗan ne kawai saboda haka bayan kin gama wannan matakin ma muna da Ahmad Arabi karatu ne na diploma kuma karatu ne na musulunci da larabci ake yi ƙwarai da gaske idan za ki ci gaba wannan shekara biyu ne kacal ki haɗa da wancan tilka asharatun kamila shekaru goma kenan shur insha Allah ki shafe shekaru goma ne ina ganin tun da na fara karatu na dai shekara goma ma an gane wannan ko to a ce kin yi haƙuri a shekara goma kina karatu insha Allah ta'ala za ki zama in ba ki zama malama ba za ki zama babbar wato ɗalibar ilimi an gane ko to wannan hanyar ce kuma wannan shawara ce da nake bayarwa za ki iya wato shiga wannan makaranta kuma in Allah ya yarda ni zan iya sauƙaƙe muku a hanyar samun bangaren Asabar da Lahadi a Albayan domin ni ne nake shugabantar wannan bangare an gane ko amma ba dukan ku ba fa in kuka zo za mu yi kokari mu sama muku gurbi in Allah ya yarda domin muna da wani tsari ma waɗanda suke nesa daga gari waɗanda suke wajen gari kamar ana zuwa daga Mangu ana zuwa daga Kukur akwai masu zuwa daga Bauchi Allah akwai masu zuwa daga garin Bauchi yanzu haka muna da ɗalibai biyu suna zuwa daga Bauchi ba wai daga Toro ba fa ba wai daga Magama ba fa a'a daga can garin Bauchi an gane ko suna zuwa kuma kowane Asabar da Lahadi suna ɗaukan karatu akwai mata waɗanda suke zuwa daga Mangu akwai mata waɗanda suke zuwa daga abin nan Kukur akwai waɗanda suke zuwa daga Mr. Ali akwai waɗanda suke zuwa daga Fobo Jos East waɗanda suke zuwa daga wajen kuma alhamdulillah wato mu muna da marfar cewa addinin musulunci ya yaɗu daga ko'ina kuma waɗannan akwai wani nau'i na facilities da muke ba su wani nau'i na wato muhimmanci wajen zuwan su da makamancin wannan saboda haka kuma in za ku shiga cikin wannan abin nan din insha Allah za mu iya bada wannan dama da izinin Allah na saukin samu form din da kuma saukin shiga makaranta din Allah ya to Allah ya sa mu dace sai kuma tambaya ta biyu ta ce mene
tambaya ta biyu ta ce idan ta zama a makarantar wadda ta zama cikin su
hasada ne mana amma hasada mai kyau hasada wanda musulunci ya yarda da ita domin akwai nau'i na hasada shine kai fatan alherin da ke wajen ɗan uwanka amma ba tare da fatan nashi alherin ya gushe ba domin tarihin hasada shine kai fatan alherin ɗan uwanka ya gushe domin kai kuma ka samu wannan alherin idan za ka yi fatan kai ka samu irin alherinka ba tare da ka yi fatan nashi ya gushe ba nashi yana nan bar ma ya samu karuwa to wannan alghibba kenan ana ce maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake na hasada illa fitnatayn la hasada illa fitnatayn wato babu hasada wato hasada baya halatta sai a cikin abubuwa guda biyu yace rajulun atahu Allahu malan fa sudita ala halakatihi fil haqq mutumin da aka bashi dukiya sai Allah ta'ala wato ya bashi daman wato zuba dukiyarsa a cikin alheri a cikin gaskiya to ana iya hasadan wannan mutum a ce wayo ni ma da a ce ina da dukiya ni ma na yi ta aikin alheri kamar irin wannan mutum to irin wannan babu laifi wa rajulun ataahu Allahu al-hikmata fa huwa yaqdi biha ana al-layli wa atraf an-nahar da kuma mutumin da aka bashi ilimi shine hikima mutumin da aka bashi ilimi yake karantar da mutane dare da rana to wannan shi ma ana iya hasada saboda haka amma ni kar ku yi hasada da Allah ya samu da shi a ba za ta yi ba daidai idan za ta fita zuwa masallaci idan misali akwai masallacin da aka tanade su ma tana iya halarta an gane ko to anan ne za ki iya yin wankan juma'a an gane ko domin shi wankan juma'a an shara'anta ne domin halartar juma'a to kin ga idan ba za ki halarci juma'a ba ba ma'ana ki yi wannan wankan kenan an gane ko saboda haka wannan shi kuma duka wannan na daga cikin wato aikin shedan shedan ne yake kawatawa mutum irin wannan tunani an gane ko sai ya rinka tunanin cewa kina za a yi ya rinka ba da dukiyarsa idan kuma yana bayarwa din nan shi fa zai hasara to in kuma shi ma yazo ya rasa fa shi wa zai bashi ko makamancin wannan to duka hada min taswid shedan wannan na daga cikin aikin shedan na kawata mummunan aiki ga mutum Allah ya kare ni saboda haka tun da shi ya kai irin wannan mataki ni na sihan da zan yi shine su yi waɗannan ɗan uwan su haɗa kai idan suna da daman za su iya zuwa wajen shi su je wajensa kuma su haɗa kai gaba ɗaya in suka je su yi mai nasiha ko ba haka ba domin addinu annasiha su nuna mai cewa to ga abin da ya faru kuma wannan abin ba zai yiwu ya zama ko incident ba ya zama kamar wato haka kawai ya faru ba wani ya kira shi bai dauka wani ya kira shi bai dauka ba har mutum hudu dukkansu wato su kira shi amma kuma bai dauka ba su sun fahimci cewa ba ko yana da wani tunani ne akan su zauna su kiya mai ta hanyar hikima su yi mai nasiha su nuna mai kuma sadar wato muhimmancin sadar da zumunci an gane ko da haka zai zama to shi ma an ceto shi daga wato an tsamo shi daga halaka domin abin da yake ciki yana cikin halaka babu shakka domin idan ya yanke zumuncinsa Allah na iya yanke shi abin da yake takama da shi yana iya wato salwanta saboda haka idan suka yi mai nasiha din suka ja hankalinsa wannan ya ji zama alheri in ma ya ci gaba da haka kada su yanke shi su ci gaba da sadar da zumuncinsa in za su iya kiran shi su kira shi in za su iya zuwa wajen shi su je wajensa in wani abu mummuna ya faru da shi ba a fata a yi mai jaje in wani alheri ya same shi a taya shi murna ko makamancin wannan babu laifi ko da ya ci gaba da irin wannan hali saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana wani mutum ya zo wajen shi yake cewa ya manzon Allah inna li rahiman asiluhum yaqfaruni yake cewa ni ina da wani ina da wata zumunta ina da waɗansu ƴan uwa da nake zumunci da su, ni ina yin zumuncin da su, ina sadar da zumuncinsu, amma su suna yanke ni. Suna yanke ni. Ina kyautata musu, su kuma suna munana mu'amala a gare ni, inji wannan mutumin. Yace ya manzon Allah, to yaya zan yi? Na ci gaba da sadar da zumuncinsu da kyautata musu, ko kuma na yanke su kamar yadda suka yanke ni? Kun ga kamar irin wannan abin kenan haka, ko ba haka ba? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, ka ci gaba da me? Ka ci gaba da sadar da zumuncinsu da kyautata musu, kuma kada ka damu da cutar wanda yake samun ka daga gare su. Yace domin hakan da kake na sadar da zumuncinsu, yace ka annama tusifuhumul malla, kamar kana watsa musu ƙasa ne a fuskarsu. Yace kamar kana watsa musu ƙasa ne a fuskarsu, wato ma'ana su suna cikin taƙewa, kai kuma kana cikin alheri. Saboda haka kun ga kenan, wannan ya ƙara nuna cewa ba hanya mafi alheri shine a yanke irin wannan mutumin ba, a ci gaba da sadar da zumuncinka. Wataƙila ma wani lokacin a sanadiyar ci gaba da sadar da zumuncinka ɗin zai zamanto ya fahimci kuskurenka, ya gane, ya dawo, kuma ya kyautata mu'amala da su. Wannan shi lokaci za ki iya yi a takaice kenan, an gane ko? Musamman idan liman ya tsawaita da yiwuwa, an gane ko? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbi. Za ki iya yi ma a kwance. Allah, za ki iya yin sallanki a kwance, amma fa a wani yanayi idan baki da lafiya. Gare ko Allah sallallahu alaihi wasallam yace, kai sallah a tsaye, idan ba za ka iya yi a tsaye ba sai ka yi a zaune, idan ba za ka iya yi a zaune ba ka yi a kwance. Fa ala jangir, an gane ko? Saboda haka marasa lafiya ma idan suna da himma da kuma kwaɗayin samun alherin da ke cikin waɗannan dararen nan, wanda lokaci bai ba mu dama, mun ɗan ware lokaci mun yi bayanin da daren Lailatul Qadari da sauransu, wataƙila ko da ke wannan lokacin ma ba mun zuwa daren wato 27, wanda wannan daren nan da ya wuce ma muna fata muna kyautata zaton kamar shi ne daren Lailatul Qadari insha Allah, domin yadda rana ta kullo yau din nan kun gani dai aiko, wannan wata alama ce ta daren Lailatul Qadari ya wuce, ngari ko? Sannan salamun hiya hatta matla al-fajr, ni dai ina ji salamun din gaskiya. Tun abun nan, tun wajen la'asar da sauransu ana ɗan sanyi-sanyi haka, amma zuwa cikin dare an daina sanyi, kuma weather ya dawo normal, an gane ko? Ban ji kukan karnuka ba. Ko kai kin ji a gwanki ban sani ba, in kin ji to ba daren Lailatul Qadari ne ke ba kukan karnuka. Alhamdulillah ba hayaniya, komai salaman. To Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da raya wannan dare, in ma shi ne daren da ya wuce, domin yana cikin dararen da waɗansu mutane ba su sani ba. A cikin waɗannan witirin, cikin dararrakan witiri ɗin nan, dararrakan da suka fi aka fi fatan Lailatul Qadari guda biyu ne, dararraka ne guda biyu, shi ne 23 ɗin nan da ya wuce, sai kuma 27. Balma akwai wani balaraban ƙauye ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya manzon Allah, gashi dai ni bana kusa da gari, kuma ni inda nake a ƙauyenmu ni kaɗai ne musulmi a wajen, to idan ni kuma ina son na halarci jama'ar musulmai a daren Lailatul Qadar, to da haka kai mun wasiya, saboda na samu sauƙin lamari, kai mun wasiya da daren Lailatul Qadar na rinƙa zuwa wato garin Madina ina yin sallah tare da mutane. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, alayka bi 23, yace ka nizamci daren 23. Mun gani ko? Sai aka ce to wannan bawan Allah ɗin, wannan sahabin baya halartar garin Madina a cikin watan Ramadan sai a daren 23, ga shi 23 ɗin ya wuce, an gane ko? To idan ma ba shi bane a wannan shekarar, muna fatan akwai 25, akwai kuma 27, an gane ko saboda haka wannan shine abinda ya kai mu ga wannan bayanin dama shine wanda yake da himma na ya halarci yake da kudin ya samu albarkacin wannan daren ko da shi yana kwance a gida yana iya sa a kawo shi masallaci ko a kawo ta masallaci da gadanta a kawo ta akan gadanta sai sallah tare da jama'a na idan ana da irin wannan himmar kenan to Allah ya sa mu dace hada wa billahi to
ya
Allah ba sallah bane kawai sallah ɗaya ne daga cikin ayyukan alheri da ake son aiki an gane ko wato kowane irin aiki na alheri ana son mutum yayi an gane ko yayi shi a cikin daren da Allah kada kowane irin aikin alheri karatun qur'ani an gane ko sannan kina al'ada wata kira ba za ki karanta qur'anin ba akwai ambaton Allah zikiri ko ba haka ba zikirin nan akwai wanda zaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kika yi sau 100 an gane ko za a rubuta miki lada 100 yanzu ku ga wannan lissafin da zamu yi za a rubuta miki lada 100 a shafe miki kurakuranki guda 100 an gane ko ranar tashin kiyama zaki je da aiki mafi girma irin wanda ba a je da wannan aikin ba sai wanda ya aikata irin wannan aikin ko kuma ya ƙara akan naki me wannan addu'ar لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير to dari kawai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko wanda ya ƙara akai kenan kina iya ƙara akai a daren da lato kadar ki zauna kina maimaita wannan din kawai kina cikin al'adan ki din maimaita wannan din kawai ba karamin lada zaki samu ba a ce lada 100 a wajen Ramadan ko a wajen lailatul qadar zaka samu idan ka karanta sautari ko ba haka ba idan a daren lailatul qadar ne fa za a rubuta miki ladan wanda ya shafe shekara 83 da wata 4 yana yin wannan zikirin wannan shine ma'anan lailatul qadari khairun min alf shahr fa duk wani aikin da bawa zai yi za a ninninka masa kamar wanda yayin shekara 83 da wata 4 yana yi ne ke kuma kin yi a dare daya ne kawai saboda haka akwai ambaton Allah akwai karatun Qur'ani akwai su tasbihi da hailala da hauƙala da kabbara da tasbihi da sauransu an gane ko hakan nan ai akwai sadaka wannan yana da muhimmanci ƙwarai da gaske waɗansu mutane ko kuma masu bara ba su san muhimmancin su fita a cikin wannan daren su yi baransu ba dan ni na yi wannan tunanin na ce masu bara sukan fita su nemi fi sabilillah da sauransu cikin dararrakan ne ya kamata su rinka fita domin wannan shine zai ba da dama ga mutane su cire kudinsu su abin nan su suna neman lada su kuma masu bara suna neman kudi sai a cikin ko ba haka ba ko ba haka ba wannan shine kun ga zai abiya wa kowa bukatarsa ni na bayar na samu lada ke kuma ki samu kudinki shikenan a saboda haka ni ina kwadaitar da masu bara su rinka fita zuwa wuraren tahajjud din nan su yi sallah kuma su yi baransu kina da dan naira 10 ki bayar kin ba da naira 10 kamar kin yi shekara 83 da wata 4 kina ba da naira 10 an gane ko to wannan shine balle kuma za ki bada naira 20 ko kuma ki bada 50 ko ki bada 100 ko ki bada 1000 ko ki bada 2000 ko ki bada miliyan 1 samu dai wa ma dalika Allah ya jambi to haka ne samu dace ana iya yin kowane irin aikin alheri a daren da zuwa ta karshe yawa saboda ga iyayen mu nan fa sun ka ji fara na'am na'am
Allah ya ta lafiya na ku ke
na'am
yanzu kuma a ce ya yi da addu'a ga ne da kana samu daga gurin da ke ji a gurin ku da ai yi magana a zo a yi magana a kan rama a yi magana a yi sadaki ce juri wani sai kuma yaron ta da Allah ya ba da kan tana so roƙa masa Allah Allah mun ka masa kasuwancin ta ya raba shi daga sharrin nafsi
amin
sai kuma na ƙarshe tana da yara biyu har yanzu tana so a roƙa masa Allah Allah ya sa su hadde ce Qur'ani ko ya fitar Allah ya ba su hardanta amin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا الله منا روحنا تسينا انت شاورما تفوقنك مدوكك يا الله تجيما بكاتم الدنيا والآخرة يا الله تجيما بكاتم الدنيا والآخرة يا الله تبارك 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 يا ربنا يا رب العالمين منا روحك سواء ان شاور سنانا يا الله يا من بكم هذا يا الله ما سو جنيا a cikin mu ya Allah barkata su يا الله jinya a cikin mu ya Allah barkata su ya Allah ka gaggauta barkata su ya Allah ka gaggauta barkata su ya Allah ka ba su lafiya ya Allah ka ba su lafiya ya Allah ka ba su lafiya ya Allah ka karfafe su ka karfafe jikin su ya Allah waɗanda suka rayu suka riga mun gidan gaskiya ya Allah ka gafarta musu ka haskaka cikin kabarinsu ya Allah muna roƙonka ka gafarta musu zunubansu da kurakuransu ya Allah ka sanya kabarguransu dautsaye daga cikin dautsayin aljanna kada ka sanya shi wato wani rami daga cikin ramukan guda ya Allah muna roƙonka mu ma in ka koma ga irin wannan waje ya Allah kai mana rahama ya Allah kai mana rahama cikin kabarin ya Allah ka kai haske cikin kabarin ya Allah ya Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sifofinka maɗaukaka kai ne alhayyu alqayyum azal jalali wal ikra ya Allah ka azurta mu da arziki mai kyau mai amfani mai albarka ya Allah ka azurta mu da arziki mai kyau mai amfani mai albarka ya Allah ka azurta mu da arziki mai kyau mai amfani mai albarka ya Allah muna roƙonka ka azurta mu da halal kuma ka nisanta mu daga cin haram ka nisanta mu daga cin haram ka nisanta mu daga cikin haram ليسر كان من الشرع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث يا الله wannan baiwar Allah da take neman wato addu'a wato ga kanta da ƴaƴanta ya Allah muna roƙonka ka biya mata bukatunta ya Allah ka biya mata bukatunta ya Allah ka biya mata bukatunta ya Allah mu ma ka biya mana bukatunta ya Allah ka jiya mana bukatun gaba daya ya Allah ka jiya wa ƴaƴanta bukatunsu kamar yadda kai ka roƙa ya Allah ka jiya musu bukatunsu ya Allah ka jiya musu bukatunsu ya Allah muna roƙonka wannan wata da muke ciki wata Ramadan wanda ya kusa shudewa ya Allah duk alherin da ke cikin wannan wata ka hada mu da shi ya Allah ka tabbatar mana da duk wani alherin da ke cikin wannan wata
ya Allah kada ka sanya mu masu hasara wannan wata, ya Allah ka ɗanta wuyoyin mu daga wutar jahannama a cikin wannan wata, ya Allah ka sanya mu daga cikin ɗan aljanna a cikin wannan wata mai rahama wata rahama farka, ya Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da siffofinka mabuɗi, kai ne ar-rahman, kai ne ar-rahim, kai ne al-malik, kai ne al-qudus, kai ne al-salam, kai ne al-jalal wal-ikram, ya Allah ya rahim ya rahim ya rahman ya rabbana ya rabbal alamin, muna roƙonka ka kyautata rayuwar mu, ya Allah ka kyautata rayuwar mu duniya da lahira, ya Allah ka kyautata rayuwar mu duniya da lahira, ka inganta rayuwar mu duniya da lahira, ka inganta rayuwar mu duniya da lahira, mata marasa aure kuma da waɗanda suke buƙata ko kuma suke neman wato mazaje na gari, ya Allah haɗa su da mazaje na gari, ya Allah haɗa su da mazaje na gari, waɗanda kuma suke cikin gidajen mazaje, ya Allah ka tabbatar da su a waɗannan gidaje, kuma ka tabbatar musu da alheri a gidajen mazaje, ya Allah ka tabbatar musu da alheri a gidajen mazaje, ya Allah ka kanya su masu biyayya ga mazajen su, ya Allah ka kanya su masu biyayya ga mazajen su, ya Allah ka sanya su masu albarka, ka sanya su ka wato ka ba su wato ainihin dama da iko wajen tarbiyyar ƴaƴan su, ya Allah, ya Allah ka ba su dama wajen tarbiyyar ƴaƴan su, tarbiyya ta gari ta addinin musulunci, ya Allah muna roƙonka da waɗannan wato addu'o'i, kuma muna ainihin tawassuli zuwa gare ka da wannan aiki da muke gudanar da shi na alheri, wato wannan bayani na ayoyinka na Alƙur'ani mai girma, muna roƙonka ka ba mu ladan wannan aiki, ya Allah, ya Allah ka ba mu ladan wannan aiki, ya Allah ka ba mu ladan wannan aiki, kuma ka kyautata mana niyoyinmu a ciki, ya Allah ka sa mu ne don kai, ya Allah ka sa mu ne don kai, ya Allah kada ka sa mu ne don wani, ya Allah kada ka sa mu ne don wani, ya Allah ya Rahman ya Rahim برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، حتى إذا ما ولنا نتكاولنا نتكلم وجو دعكي شرفة دعوة على أم المجيد من يوقع دعوة أم سنكر يا الله كتفا تبدا إذا دك حريرة أسكن الجنة، يا الله كتفا تبدا إذا دك حريرة أسكن الجنة، مو ما كتفا تبدا مو دك حريرة أسكن الجنة، قادم يا الله كشكا دمو مشكا مكي درجة عن داعي القيامة. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم آت نفوسنا تقواها ورزقها أنت خير من زكاها أنت وليها وشفاها، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك يا رحمن، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وحلول نقمتك وتحول عافيتك ومن جميع سخطك، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.